da'abidawa assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano a yau muna asabar 18 ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2013 kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambobin waya kamar haka wato 0703604155 0703604155 ko kuma 0703177842 0703177842 ko kuma 0805554441 0805554441 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato fatoyirahama@facebook.com akarmakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'd ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala a cikin littafin sa mai girma yana faɗa inda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzansa kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah mai ji ne kuma masani wannan aya Allah ta'ala yana kira mu'minai da sunansu ko da sifarsu wacce tafi ko wacce sifa daraja da tsada da martaba ita ce sifa ta imani Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wanda imani shine yadda da ɗayantakar Ubangiji ta'ala ta fuskar ayyukansa yadda da ɗayantakarsa ta fuskar ibada wato bautarsa shi kadai da kuma yarda da sifofinsa madaukaka da kuma sunayensa mafiya kyau Allah ta'ala ya kira mu'minai da wannan suna dan ya nuna musu muhimmancin dokar da zai ba su Ubangiji ta'ala yana wannan ya kira mu'minai da sunansu na imani da sifarsu ta imani ce ya ayyuhal ladzina amanu dan nuna musu girman abinda za a kirawo su zuwa gare shi sannan kuma a nuna musu abinda za a kirawo su zuwa gare shi wani bangare ne na imaninsu wani bangare ne na sifar imani da suka siffanta da ita Abdullahi dan mas'ul yana cewa duk sanda ka ji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka kasa kunnuwanka in ma dai ya kasance umarni ne Allah ta'ala zai umarce ka da shi ko kuma wani hani ne da Allah ta'ala zai hana ka dan haka Ubangiji ta'ala ya kira mu'minai da wannan sifa ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ce la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi kada ku wuce gaban Allah da manzansa at-taqaddum ala rabbi shine ka wuce gaban mutum yayin da kuke tafiya kai kana gaba shi yana baya wato ka mayar da shi a bayanka anan kuma abinda ake nufi da wucewa gaban Allah da manzansa shine yin wani aiki ko fadar wata magana ko kudurce wani kuduri a zuciya wanda babu umarnin Allah babu umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kansa ko kuma kace ya saba wa umarnin Allah da na manzansa Ubangiji ta'ala yana cewa kada mu mu'minai mu wuce gaban Allah kada kuma mu wuce gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ma'ana dukkan wani abin da zamu aikata to wajibi ne ya kasance mun saurari hukuncin Allah da hukuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan wannan abin da zamu aikata. Kada mu yi garaje, kada mu yi kuskure, kada mu yi gaggawa wajen daukan wani abu a matsayin addini ko a matsayin wata aqida da zamu kullice a zuciyarmu ba tare da mun tuntubi abinda Allah ta'ala ya faɗa ba a cikin littafinsa game da wannan abu, ko kuma ba tare da mun ji hukuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da wannan abu ba. Mu sani cewa dukkan wani abin da yake shari'a ce, dukkan wani abin da yake ibada ce, dukkan wani abin da yake abu ne da zamu kusanci Allah da shi, abu ne da zamu nemi sakamako a wajen Allah da shi, dukkan abin da yake abu ne da zamu ce zai kai mu ga aljanna ko kuma zai nisanta mu daga shiga wuta ko zai sanya mu mu kasance cikin masoya Allah ta'ala cikin waliyansa, to wannan abun ba zai taba samuwa ba sai idan ya kasance umarni ne daga Allah, umarni ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka wannan doka ce Ubangiji ta'ala yake ba wa mu'minai a matsayin su na waɗanda suka yi imani da shi, suka yarda da shari'arsa, suka yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Doka ce Allah ta'ala yake ba su kan cewa kada su kuskura su aikata wani aiki da sunan ibada, da sunan addini, da sunan bautar Allah ba tare da sun san hukuncin Allah ta'ala akan wannan abun ba. Shine abinda al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yake cewa yana daga cikin ilimin mukan da suke fardul ayn, wato furudul ayan ne, farali ne wanda yake akan kowane mutum ya san hukuncin Allah akan abinda yake wajibi akan sa, ya san hukuncin Allah akan abinda zai aikata ko zai bari. Shi yasa me Abdurrahman al-Akhdari ne littafin al-Akhdari yake faɗa a cikin littafin sa cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi, bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki ba har sai lokacin da ya san hukuncin Allah akan wannan. Shi kaga wajibi ne akan kowane musulmi yayi kokarin ya nemi sanin hukuncin Allah dangane da abin da yake na ibada. Ba a san mutum ya rika yin gaba gadi ko ya rika gaban kansa ko ya rika aiki da ra'ayinsa da shi zai rika bautar Allah, ko kuma ya ce a'a zai rika duba kawai abin da ya ga ana yi shine kawai zai dauka a matsayin bautar Allah. Addinin Allah ya wuce wasa, addinin Allah ya wuce ka ce a gurin jama'a kawai zaka kawai koyi abin da yake addini. Abin da ake bukata shine ka san hukuncin Allah akan wannan abu, ka san abinda Allah ta'ala ya ce kai akan kowane abu da zaka yi. Ashe kaga wajibi ne ga wanda bai sani ba yayi tambaya. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai da su yi tambaya, su tambayi masana akan abinda duk ba su sani ba, yake fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma abota sani idan ku ba ku sani ba. Hakanan Ubangiji ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kada ka kuskura ka bibiye abinda ba kada ilimi akan sa. Ka sani inna as-sam'a wal basara wal fu'ada, da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ababan tambaya ne a gurin Allah. Wato sai an tambaye ka, Allah ta'ala ya tambaye ka game da abinda ka dorar ko abinda ka ji ka yayata da sunan addini ko da sunan ibada ko da sunan wata aqida. Shi kaga wajibi ne ga musulmi yayi tambaya akan abin da duk bai sani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ala yasalu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al-ayyi su'al, me ya hana ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba? Ai maganin jahilci shine ta ce tambaya. Sau haka duk mutumin da bai sani ba idan ya yi tambaya, to babu shakka ya ɗauko hanyar ya sani. shi yasa ubangiji ta'ala ya dadaftar da mu'minai da wannan ladabi ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi, kada ku wuce gaban Allah da manzansa, wato kada ku yi gaban kanku cikin sha'anin addini, ku tsaya ga da'ar Allah da da'ar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Yasa zamu ga musulmin farko sun tarbiyantu da wannan tarbiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyance su akan ta, har ya kasance wani lokaci ma idan an yi musu tambaya game da abin da suna da yaqini ko suna da ilimi a kansa amma suna jin tsoron ko wani abu na shari'a ya sauka ya canza wannan ilimi nasu, ko wani abu ya canza wannan abin da suka sani daga yadda suka san shi, to sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Shi yasa yazo a cikin hadisin Abu Bakra Nufai ibn al-Harith yake cewa hudubar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi ta ban kwana, hudubar sa ta Hajjatul Wada, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbansa cewa wani gari ne wannan kuke ciki, sun san a garin Makka suke amma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Yace wani wata kuke ciki, sun san watan da suke ciki Zulhijja ne amma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Kace a wace rana suke ciki, sun san ranar da suke ciki, tace rana ce ranar Arfa ce, amma dai duk da haka suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, domin suka ce basu sani ba ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci garin da wani suna ba wanda suka sani ba, ko zai kirawo wannan watan da wani suna ba sunan shi da suka sani Zulhijja ba, ko zai kirawo wannan ranar da wani suna ba sunan da suka santa da shi ranar Arfa ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a garin Makka kike ba a cikin watan Zulhijja a wannan rana ta Arfa. To haka sahabbai suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ya tambaye su abinda ba su da ilimi akan sa, ko kuma ma suke da ilimi amma ba su da yaqini ko wani abu na canji ya faru, to suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Shi kaga ba daidai bane a matsayin ka na musulmi, a matsayin ka na mu'mini a ce kana yin abu da sunan addini ba tare da ka tuntubi ko kuma ba tare da ka san hukuncin Allah game da wannan abun ba, ba tare da ka tuntubi ka ji me Allah ta'ala ya faɗa dangane da wannan abun ba, menene hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi dangane da wannan abun ba. Shi wannan kalubale ne akan kowane musulmi ya tashi ya nemi ilimi, ya san addininsa, ya san abin da yake bautawa Allah da shi, ya san cewa kuma yana bautawa Allah ne ala basira, a bisa basira. Babu wani addinin da ya hana ɗayansa su zauna cikin jahilci suna yin abu da ka kamar addinin musulunci. Dini ne da ake buƙatar ya zama na kana yin sa bisa basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Allah ta'ala ya ce annabi ka ce wannan ita ce tafari, ita ce hanyata, ad'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah, ala basira, amma akan hujja, akan hujja. Shi yasa Allah ta'ala yake gayawa waɗanda suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallama suke faɗa da musulunci, ce qul hatu burhanakum, ku kawo hujjojinku, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujjojinku inda gaske kuke, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a lahadakum ajma'in. Allah ta'ala ce hal indakum min ilmin, kuna da wani ilimi ne akan abinda kuka dage akan sa, fatukhrijuhu lana, ka gaya musu kuna da wani ilimi ne akan wannan abin da kuka dage akan sa, ku fito mana da shi wannan ilimin. In tattabi'una illa dhanna, ce a abinda kawai kuke bi shaci fadi, zato kawai kuke kansa, amma ba kan ilimi ba kan hujja ba. In antum illa takhrusun, kuma ba komai kuke kai ba face shaci fadi. Ce qul falillahi alhujjatul baligha, kace isasshiyar hujja mai gamsarwa ta Allah ce. Saboda haka shi addini ne da aka gina shi akan hujja, addini ne da aka gina shi akan ilimi, kuma haka ake so ƴaƴansa su kasance, inda a ce a komai muna gina tafiyar mu akan ilimi, to babu shakka irin matsalolin da muke fuskanta ta fuskar addini, ta fuskar rayuwa, ta fuskar zamantakewa da ba mu fuskance su ba, sakin al'amura ko sakin ilimi da muka yi shi yasa al'amuran mu suke jagwalgwalewa, suke lalacewa. Don haka wajibi ne akan mu mu tashi mu nemi ilimi akan dukkan abin da muke yi, mu san cewa muna yin abin da muke yi ne ala basira. Ubangiji ta'ala bai toshe maka kofa ba, sannan Ubangiji ta'ala ya maka koya maka hanyoyi, wato ya baka hanyoyi daban-daban wanda zaka nemi wannan ilimi da su. Idan kai watsi da jinka da ganinka da hankalin da Allah ta'ala ya baka baka nemi ilimi da su ba, to ba shakka Ubangiji ta'ala zai tsiye ka ranar gobe kiyama ya maka tambaya akan dalilin da yasa ka watsar da waɗannan kafofi na ilimi baka amfana da su ba. Shine ma'anar fadar Allah ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah ya ba mu dacewa.
Amin summa amin. Malam tambaya ta farko tana cewa shin ya halatta mutum ya yi wani aikin lada ya ce Allah ya gaya iyayensa lada?
To akwai abubuwa da musulunci ya yarda cewa za ka iya yi wa mamaci ko da kuwa bayan ya koma ga Allah ne za ka iya yi masa. Wato bayan wancan hadisi na Abu Huraira, hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza matal insan ko idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw amalin salihin yad'u lahu aw waladin salihin yad'u lahu. Wato baya ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu ko ya mutu, to dukkan ayyukansa sun dakata, aikinsa zai tsaya cik sai abubuwa guda uku. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatin jariya, wata sadaka da yayi mai gudana wacce amfanin ta yake ci gaba, to shi ma ladan sa zai ci gaba da dorewa. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ya bar wani ilimi da ake amfanuwa da shi, to shi ma zai ci gaba da amfanuwa da ladan wannan ilimi. Aw waladin salihin yad'u lahu, ko kuma wani yaro na kwarai da yawa tarbiya wanda zai rika yi masa addu'a. To baya ga waɗannan mun samu nusus da suka zo suke nuna cewa akwai wani abin da mutum zai iya yi wa iyayensa waɗanda suka rasu, kamar sadaka na siya tabbata, kamar hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas da yake cewa mahaifiyarsa ta rasu da niyyar za ta yi sadaka ba samu ta yi ba, zai iya yi mata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi mata sadaka. Yanzu kenan wanda ya riga koma ga Allah ana iya yin sadaka, kuma sadakan nan ta tafi ta je ta same shi. Hakan akwai hajji, shi ma ya zo cewa mutum ana iya wakiltarsa ko saboda ba shi ba zai iya yi ba ko kuma saboda rasuwa a yi masa hajji, shi ma wannan nassi ya zo a kansa. To irin waɗannan abubuwa da nassi ya zo a kansu, to sai a yi togaciyar su, wato daga wancan hadisi sai ya zama na su ma sun shiga ƙarƙashin wanda ainihin mutum zai iya yi wa mahaifinsa. Wasu malamai sun taƙaita abin a kan ɗan da mutum ya haifa, wato ɗansa ne zai iya yi masa, wani ba zai iya yi masa ba sai ɗansa, saboda waladul rajul min kasbihi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan mutum yana daga cikin aikinsa, wato ɗanka da ka haifa wani ɓangare ne na aikinka. Saboda haka in ya yi maka sadaka za ta same ka, saboda kamar kai kairi da kanka, saboda kai ka haife shi kuma kai ka tarbiyance shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waladin salihin yad'u lahu, ko kuma yaro na kwarai ko ɗa na kwarai wanda yake masa addu'a. To baga waɗannan wasu malaman suna ganin akan waɗannan za a iya kiyasin wasu abubuwa, wato za a iya kiyasin sallah, mutum zai iya yin sallah da niyyar sallah ga kansa in ya gama kuma ya ce Allah ya kai lada ga wani nashi da ya rasu, mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Wasu malamai suna ganin ana iya yin haka, amma suna cewa tun farko idan mutum ya tashi niyyar sallar ba da sunan wani zai, wato ba da niyyar wani zai sallar ba, zai sallar ga niyyar kansa ne, sai kuma ya gama ta tabbata ya ta zama sallah ce da yayi, sannan kuma sai ya roki Allah ya kai ladan ga wani. Wasu suna ganin mutum zai iya yin wannan, wasu kuma suna cewa a tunda dai hadisin can da ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu, ya nuna dan adam aikinsa na dakatawa, to ya kamata mu takaita irin waɗannan da abubuwan da nasu ya zo da su ƙoro-ƙoro saboda wannan babi ne na gaibi babin gaibi kuma ba a shigar da kiyasi a ciki wato ba a kwatance a cikin babi na gaibi abinda baka sani ba baka taba ganin sa ba to ba za ka iya kiyasi a cikin sa ba shi yasa suka ce a mutakaita akan abinda nasu ya zo da shi wanda kuma nasu bai zo da shi ba to zai shiga karkashin zai shiga karkashin izama ibn adam in kafa amaluhu idan dan adam ya rasu aikin sa zai dakata saboda ka in har abu ne wanda nasi ya zo da shi baro-baro to wannan ijma'in malamai sun yarda cewa idan mutun yayi kamar sadaka zai isa ga mahaifansa idan kuma ijma'i wanda kuma bai zo ba cikin nasi kamar karatun qur'ani kamar sallah misali kamar azumi to shi kuma wannan idan mutun yayi zai iya yin tawassuli da shi wajen yayi wa iyayensa addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu kurakuransu ya sanya aljanna ce makomansu
na'am sai tambayar da ta fito daga muhibba tace malam da azumi mun tashi muna sahur ba mu sani ba ashe sallah ma ake yi a lokacin sai muka fahimci haka sai na sha ruwa na ci gaba da azumi menene hukuncin azumi na
kamar da muka sha fada a irin tambayoyi masu kama tambaya mai kama da wannan cewa idan mutum yana azumi lokacin sahur ya zaci cewa alfijir bai kito ba sai ya ci ko ya sha tsammanin sa alfijir bai kito ba daga baya kuma ya gane cewa ai asubahi tayi alfijir ya kito wannan babu komai a kansa matukar ba da gangan yayi ba yana sani a'a tsammani yake cewa dare ne ya ci abinci to ba a cewa sai ya rama ba a cewa sai ya rama saboda hadisin Ali ibn Hatim wanda yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya da saukar da fadar sa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl kuchuku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir sannan kuma ku ci kashe azumin ku zuwa dare yace sai muka zaci cewa wato suke cewa sai na dauki wasu igiyoyi ko wani zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki na sa a ƙarƙashin fulo na da tashi da daddare in ci in sha in ɗauko waɗannan zarurrukan guda biyu in duba gaba na iya bambance tsakanin bakin da farin to sai in koma in ci gaba da ci da sha har sai da lokacin da gari ya sha haske sosai na gane cewa wannan fari ne wannan baki ne sannan na daina ci lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya masa cewa ba haka yake nufi ba abinda ake nufi inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layl ana nufin hasken hudowa alfijir daga duhun dare wanda shi ma sahabbai da yawa sun yi wannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ga abin da ake nufi amma kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin su cewa ya sake wannan azumi saboda yayi ne a tsammanin sa cewa haka ake nufi ko kuma yayi ne bisa kuskure to shi yasa ba a kama shi ba dan shi karkashin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to da abin da mutum yayi da kuskure ba a kama shi haka nan wajen buɗe baki idan mutum yana tsammanin cewa rana ta faɗi domin bai ga alamar ta ba ko wani girgije ya rufe ta ko wata ƙura ta rufe ta ko wasu gine-gine sun kare wato inda zai ganta sai ya ci ko ya sha yana tsammanin ta faɗi kuma daga baya sai ta bayyana ba ta faɗi ba to shi ma wannan ba a cewa ya rama domin bai tabbata bisa asma da take cewa mun ci abinci tsammaninmu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsammaninmu rana ta faɗi ashe ba ta faɗi ba daga ba muka ga ta fuge ko ba umarce mu da murama ba saboda ka idan mutum yayi wannan yana zaton cewa alfijir ne bai kito ba sannan daga baya ya tabbatar ya kito ko ba a kira sallah ba sannan daga baya ya gane cewa an kira kawai kama ya sai ya ji ikama ko agogonsa ya yi latti bai sauke agogonsa ya yi latti ba ya nuna masa karfe hudu alhalin karfe biyar ne ya ci daga ba kuma ya fahimci cewa an samu kuskure to wannan ba zai rama azuminsa ba azuminsa da ya yi yayi
wannan tambayar kuma tace malam wanda baya iya bambance tsakanin maji da mani yaya hukuncin sa zai kasance
to dole ne ga cikin abinda a shirfuda muka yi bayanin sa cewa lalle mutum yayi ilimi yaje ya nemi sani yana daga cikin abubuwan da ake karantarwa tun a farko zaka shiga babin tsarki ce menene mani menene maziyi menene kuma wadiyi ko a wannan membari namu na fatawa mun sha bayanin waɗannan abubuwa saboda haka hukuncin wannan shine yaje ya nemi ilimi yaje ya karaya karatu ko yayi tambaya akan abinda bai sani ba a sanar da shi don ya zama ala basira saboda haka hukuncin sa da kake tambaya shine hukuncin wanda bai sani bai yaje ya sani hukuncin sa shine hukuncin wanda Allah ta'ala ke fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku je ku yi tambaya in har ba ku sani ba
na'am sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta abu mai bugun kasa sallah
to bugun kasa haramun ne ko ma ka ce shirka ne da Allah domin mai bugun kasa da zai buga kasa ya gaya maka wani abu na gaibi yace ta hanyar wannan bugun kasar ya san wani abun da bai faru ba ya gaya maka zai faru ko wani abun da yake boye shi ya nuna cewa ya san shi babu shakka wannan yana da awar tarayya da Allah ne cikin ilimin gaibi ilimin gaibi kuma Allah ta'ala ya kore tarayyar halittun sama da halittun kasa kakan tarayyar su da shi a cikin sa Allah ta'ala ya ce kul la ya'lamu al-ghaib kul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba illa Allah wa yash'ur ayyana yub'athun kace la ya'lamu man fi as-samawati wanda duk suke cikin sama kakan malaikun da suke cikin sama kakaf wal ard da waɗanda duk suke ƙasa duk halittun da suke ƙasa Allah ce ba wanda ya san gaibi sai Allah ta'ala saboda haka Allah shi kadai ya san wannan sai qul innamal ghaibu lillah kace kadai ilimin gaibi na Allah ne haka Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake cikin suratul yunus qul innamal ghaibu lillah kace lalle ilimin gaibi na Allah ne shi kadai shi yasa annabawa suka korewa kansu ilimin gaibi kuma annabi Nuh yace kullu aqulu lakum indi khazainullah wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak bazan ce muku ina da taskuro wato taskokin Allah na rahamarsa da arzikin sa suna guri na ba kuma ba zan ce muku na san gaibu ba haka Allah ta'ala yake gaya mana annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni yana faɗa la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak ba zan ce kuma ni mala'ika bane haka nan Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda yake cikin suratul an'am فقل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي كتشي موسو بزنجا يا موكو تشي واتسكوك إني إمر ألا درهم السادة أرزي كنسا سنة بولينا با سنة بزنجي موكو ناسا غيب با سنة بزنجي موكو ني ملائكا بني إن أتبع إلا ما يوحى إلي كأي ني إنا بن أبند أكيم وحييني wato abinda aka sanar da shi shi nake sanar da ku abinda aka sanar da shi da ni shi nake aiki da shi haka nan a cikin suratul a'raf Allah ta'ala yana faɗa yana cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su in ana inna bashirun wa nadhirun liqawmin yu'minun Allah ta'ala ya ce kace da su لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا بل ملكا وكينا وانا امفاني كو تشتروا ما الا ما شاء الله sai abin da Allah ya ga dama walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastakthartu min al-khairi da na yawaita aikin al-khairi wama massani su kuma babu wani abu mara kyau mara dadi da zai shafe ni in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun ni ba wani bane face mai albishir kuma mai gargadi ga mutanen da suke imani to waɗannan annabawan Allah ne zababbu amma gashi suna kore, Allah ya ce su kore wa kansu ilimin gaibi. Saboda haka wanda kuma wanda duk zai yi da'awar ilimin gaibi, babu shakka anan yayi tarayya da Allah, kuma ya nuna fifikonsa akan annabawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yazo wa dan duba ya gaskata shi akan abin da yake fada, to ya kafircewa abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Haka hadisi yazo sahihi daga Abdullah ibn Mas'ud da Imam At-Tabarani ya fitar da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ata kahiran aw arrafan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wanda yazo boka ko dan duba, arraf shine dan duba mai buga kasa, wanda zai ce ya ta hanyar taurari ya baka labarin wani abu na gaibi, ko ya gaya maka sa'arka, ko ya gaya maka arzikinka, samunka ko rashinka. Annabi ya ce duk wanda yazo ma wannan ya gaskata abin da yake gaya masa, to wannan ya kafircewa abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Menene aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam? Alqur'ani. Ta ina ya kafircewa Alqur'ani? Ta ayoyin da muka karanta su yanzu, wadanda dukkanin su suke kore ilimin gaibi mutlaki daga kowa in ba Allah ba. Amma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi bi rusulihi man yasha. Ba binda Allah zai tsinkayar da ku na gaibi, sai dai Allah yana zaɓan waɗanda ya so cikin manzanninsa ya yi musu wahayi, ya sanar da su abin da ba su sani a da ba, ya gaya musu shi ko su gaya muku. Amma mutum ya zama yana da tarayya da Allah cikin ilimin gaibi, wannan ba za ta yiwu ba. Saboda haka wanda yake zuwa ma gurinsa ya gaskata shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya kafircewa abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ina ga shi mai da'awar? Idan wannan mai zuwan ne wato customer sani, Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukuncin akan sa, to ina ga shi wato uban gayya din wanda shi ne zai buga kasar ya faɗa? Shi yasa tana daga cikin ukuba, daga cikin ukuba ma da shari'a ta ajiye ga mutumin ma da zai je ko da bai yarda ba, ya irin zuwa din nan ya ce bala ya je masa tambayoyi, dan dai kada a bude kofar ma wata rana mutum ya je wannan boka ko dan duba ya halaka shi, aka ce mutum ya tattaki ya je yayi masa tambaya, to ba za a karbo sallarsa ta kwana 40 ba. Sai a hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan fasalahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Wanda duk yazo gurin dan duba yayi masa tambaya, to ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba. Malamai suka ce bambanci da wancan na farko, shi wancan na farko Annabi ya ce fasaddaqahu, ya yadda ya gaskata abin da ya gaya masa, to wannan shine aka ce faqad kafara la uzai ala Muhammad. Shi kuma wannan Annabi fasalahu amma ba a ce fasaddaqahu ba, yayi tambayar amma ba a ce ya gaskata ba, to amma me ya kai shi in har aka bari ana zuwa wannan yaje wannan yaje, to wanda ma baya gaskatawar wata rana sai a rude shi a ribaci kwakwalwarsa ya gaskata, to sai aka ce to amma shari'a ta ce to a datse ma kofar ma da za ta kai ga mutum fadawa cikin halaka din, kan ma ya je ballantana har ya yi tambaya wanda kuma zai iya kai shi zuwa gaskatawar. Shi yasa sai aka sanya ukuba mai tsanani shine ga mutumin da duk ya je ko datse gumi ya kai shi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba. To wani wanda yake ya tambaya ina ga shi wanda aikin sa kenan, shi kuma wace sallah kake san za a karba ta shi, wanda shi ne mai yin abin kuma shi yake halakar da mutane. Saboda mutumin da za a karbi sallar wanda ya je gurin sa ta kwana 40, shi ina batun sallarsa ballantana kuma har ya zama limami? Abu shakka wannan in har an san abin da yake yi, to bai halatta a sa shi a limanci ba, ballantana kuma a bi shi sallah, a yi ta masa wa'azi ana masa nasiha domin ya tattara waɗannan ayyuka ko wannan aiki da yake yi da wannan sana'a ta shaidanu ya watsare dawo ga tauhidi da kadaita Allah ta'ala cikin sifofinsa.
Na'am. Sai tambayar Umar Azhar yace shin malam ya halatta mutum ya bada wasicin wanda zai sallace shi idan ya rasu?
Ba matsala, ba matsala da mutum zai wasiya cewa in na rasu wa ne mun sallah, wannan babu abin da yake nuna hani akan wannan.
Na'am. Sai tambayar Abdul Mumin Nafi'u Tufafi
yace mallam ina neman ƙarin bayani akan aya ta 157 cikin suratul baqara wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali zuwa ƙarshe. To ana aya ubangiji ta Allah yana cewa wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى أشكي وأنا آيوه ينا فرأى منا تشيوى رايوار مؤدورا كسا رايوار تتجربا تغنج تعالى يا حالتشي دن أدم أدورا كسا دن يجربا شي إنك تشي الابتلاء قول نبلونكم ita jarrabawa takan yiwu a jarraba ka da abin da yake alkhairi ne, abin da yake ni'ima ce, abin da yake arziki ne, jin daɗi ne gare ka a rayuwarka, wannan jarraba ce daga Allah. Haka nan akan jarrabawa mutum da abin da yake sharri ne, shi yasa Allah ta'ala yake cewa nabluukum bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Muna jarraba ku da alkhairi, muna jarraba ku da sharri don ya zama gwaji ne, jarrabawa ce, tacewa ne. Saboda haka Ubangiji ta'ala a nan yana gaya mana zai iya jarraba mu da abin da yake ba shi da daɗi, abin da ranmu baya so, abin da ba ni'ima ba ce, shi ne tsoro da yunwa. Wala nablu annakum, kuma lalle tabbaci haƙiƙa aka ƙarfafa maganar dalamul qasmi da nunu tawkid, wato haƙiƙa tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawf, da wani abu na tsoro, wato da wani tsoro na dan lokaci, wato shay'in min al-khawf yana nuna tsoron kadan ne, ai bi yasir min al-khawf, saboda idan rayuwar mutum ta zama dukkan ta tsoro ce, dukkan ta yunwa ce, to ai wannan halaka zai yi, ba zai yiwu rayuwar ta yiwu a ce duk gaba ɗaya yunwa ce, duk gaba ɗaya tsoro ne. Saboda haka abinda za a jarraba mutane da shi na tsoro ko na yunwa zai zama takaitacce ne, takaitacce ne a lokacinsa, takaitacce ne a yanayinsa. Bi shay'in min al-khawf wal-ju'i, za a tsarrabe su da tsoro, za a zarrabe su da yunwa. Wato an fara gabatar da tsoro, saboda shi tsoro sama yake da yunwa, domin akwai tsoro za a iya samun yunwa ba tsoro, amma duk sanda ake cikin firgici da razana to yunwa tana nan tare da wannan. Shi yasa za ka ga duk inda ake zaman lafiya to nan ne ake samun yalwa da ainihin wadata ta abinci da wadata ta arziki, sabanin inda ake tashe-tashen hankula ko menene zai dakata. Saboda haka in komai ya tsaya, hada-hadar kasuwanci ta tsaya, neman abinci ya tsaya, to kuma ana fuskantar yunwa ne, ana fuskantar barazanar yunwa. Saboda haka shi tsoro duk inda yake na tare da yunwa, amma ba ko da yaushe ne yunwa ta zo take tare da tsoro ba. Shi yasa aka fara ambaton tsoro din. Allah ya ce wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, da kuma yunwa, wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, da kuma tawaya ta dukiya. Tawaya ta dukiya, dukiyan nan sawan kudade ne ko kadara ce ko kayan kasuwanci ne ko kuma dabbobin ni'ima ne, wato dabbobi ne na makiyaya, duk wannan yana karkashin dukiya. Wasamarat, itatuwa, wato kayan amfanin gona, ta hanyar Ubangiji ta'ala ya jarrabi al'umma da fari. Wa naqsin min as-samarati wal-anfusi was-samarat, wal-anfusi da rayuka, to ta hanyar ko mace-mace ko annoba ko kuma ta hanyar kashe-kashe, duk a rika samun salwantar rayuka. Duk wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala zai iya jarrabar wato ɗan adam da shi, zai iya jarrabar al'umma da shi a wasu lokuta kuma a wasu gurare. Amma Allah ce wa bashir sabirin, sai Ubangiji ta'ala ya faɗi abin da zai sa wannan bala'in ko wannan jarrabar da Allah ta'ala zai yi maka ta zama maka ni'ima, wato ka samu ka shiga jarraba amma daga ƙarshe jarrabar ta zama maka alkhairi a wurin Allah. Shine yayin da kai haƙuri, yayin da baka yi raki ba, yayin da baka kai ƙarar Ubangiji gurin halittarsa ba, yayin da baka saki hanyar Allah ba saboda wannan jarrabawar, yayin da ka tsaya cikin biyar Allah da cikin mayar da al'amarinka ga Allah, da haƙuri da zuriya da yarda da kandara. To a lokacin wannan jarabawa ka cinye ta, kuma sannan abinda ya same ka na rashin daɗi, na tashin hankali, na yunwa, na rashin nasalwantar rayukan wasu masoya da kake so, to wannan sai ya zama maka alkhairi a gurin Ubangiji. Ce wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musiba, ya ka faɗi yaya za ka zama mai haƙuri idan abu ya same ka, ta yaya za ka zama mai haƙuri. Ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kai abin da ake cewa istirja'i, ce mu lalle ga Allah muke, halittarsa ne, bayansa ne, mulkinsa ne, kuma lalle zuwa gare shi muke komawa. Wani ita ce tarbiyar da Allah ta'ala ya yi ma mumini, idan wani musiba ta same shi, to ya mai da al'amarinsa ga Allah ya yi haƙuri, kada ya riƙa nuna ɓacin ransa a fili, kada ya riƙa nuna tashin hankalinsa a fili. Wannan ba da daga cikin tarbiya ta, shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa idan wani mutum a wata musiba ta same shi, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sannan ya ce Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa khalafahu Allahu khairan min, ya ce ya Allah ka bani lada akan wannan musiba ta da ta same ni, sannan kuma ka bani madadinta mafi alkhairi, wato ka canza min abin da na rasa da mafi alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face Allah ta'ala ya canza masa da mafi alkhairi. To wannan ita ce tarbiya da Allah ta'ala ya yi wa mumini a duk sanda wata musiba ta same shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato daga murya ana kuka saboda an yi mutum mutuwa, wato albuka an-niyaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya rika keta rigarsa, ko ya rika marin kumatunsa, ko ya rika ainihin jan gashinsa kamar yadda a jahiliya ake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi takaba, wato ya yi al-hibadi, shine takaba ga wani, wato wata ta yi wa wani takaba sama da kwana uku in ba mijinta ba, shine aka ce a arba'ata ashhurun wa ashara, wata hudu da kwana goma, saboda ba a son kullum mutum ya ci gaba da jaddada bacin ransa da jaddada alhininsa da jaddada wato tashin hankalinsa ga wata musiba. In yi haka, to kamar bai yi haƙuri ba, kamar bai ɗauka wannan abu ne daga Allah ba, bai ɗauka ƙaddara ce ta Ubangiji ba, kamar yana ganin cewa wannan abin da yake yi zai dawo masa da abin da ya rasa. Allah ta'ala ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, waɗanda suke haka, waɗannan suke da wato addu'o'i daga Ubangijinsu da kuma rahama daga Ubangijinsu. Ulaika humul muhtadun, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Don haka a dunkule ayar tana gaya mana cewa a duniya Allah ta'ala kamar yadda yake jarraba mutum ta hanyar ya bashi abin da yake so, ta hanyar ya sashi cikin ni'ima, to haka nan zai iya jarraba sa bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, sannan ga abin da mutum zai yi ribaci, wannan abin da zai same shi na jarraba shine ya yi haƙuri, ya dangana, ya juriya, ya maida al'amarinsa ga Allah. Idan kuma ya ƙi yin wannan, to babu shakka sai ya zama ya yi asara a duniyar, kuma ya yi asara a lahira. A nan ya yi asara ta abin da ya rasa ko abin da ya same shi mara kyau, sannan kuma a lahira ba zai samu sakamako na waɗanda suka yi haƙuri ba. Allah ta'ala ka ba mu haƙuri da juriya.
Amin. Sai tambayar Umar Ado Inuwa Sheshe ya ce malam a yi min bayani akan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in kul in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa ƙarshen aya.
Wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul Tauba, inda Allah ta'ala yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tukhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم قل كشي فجاء مسلم فجاء الأمة فجاء دول مسلمي إن كان آباؤكم إذا هر إيا ينكو مذا وأبناؤكم بإيا ينكو وإخوانكم دئن أومكو وأزواجكم دماتنكو wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuka nema kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwanci wanda kuke tsoron tasgaran wannan kasuwanci kuke tsoron asararsa wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka yarda da su kuke sha'awar su zawa zama a cikin su ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi su suka fi soyuwa a gurinku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da gwagwarmaya da jihadi wajen tabbatar da hanyar Allah fatarabbasu to ku yi jiran tsammani ku yi dako ku jira ku ga me zai faru hatta ya'ti Allah bi amri har lokacin da Allah zai kawo al'amarinsa har lokacin da mutuwa za ta zo ta dauke ku har lokacin da za ku koma ga Allah wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai wato aran Allah ta'ala ya jero wasu abubuwa guda bakwai guda takwas wadanda su ne abinda dan adam ya fi so abubuwan da dan adam yake so yake fifita su yake ainihin hankoran su ko da yaushe Allah ta'ala ya ce to wadannan abubuwa guda takwas kada ku kuskura ku yadda ku fifita san su akan san Allah da manzansa ku fifita san su akan gwagwarmayar tabbatar da addininku kada ku kuskura ku yi haka idan kuma har kuka yi haka to ku jira ku ga sakamakon abin da zai biyo baya kuma ku sani yin haka fasikanci ne fita ne daga biyar Allah kuma ku sani Allah ta'ala baya taba shiryar da waɗanda suka wato suka zama fasikai wannan aya wato ko ita kadai ce aka samu a cikin alqur'ani wacce take magana akan dan adam ko musulmi ya so Allah da manzansa ko ita ta isa ta nuna mana wajibci da girman san Allah da manzansa yadda ya kamata ya zama a cikin zuciyar dan adam a cikin zuciyar mu'mini a cikin zuciyar musulmi wato dan adam musulmi ya fifita san Allah da manzansa sama da dukkan wani abin da zai so ko menene zai so shi ya so shi saboda soyayyar Allah saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin da ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato wanda ya dandanan imani wanda har ya tsaya zaman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa su zama su suka fi soyuwa gare shi sama da komai sannan wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan so mutum ba dan komai yake san shi ba sai dan Allah sannan wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an ya'uda kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar mutum yayi kankamin yayi kamar ya koma cikin kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi kamar yadda yake kyamar ko yake kankamin ko yake jin baya san ya ji an jefa cikin wuta saboda haka babu wani wanda zai zama ya samu dandanan imani har sai ya kasance ya fifita Allah da manzansa ya fifita san Allah da manzansa sama da san kowa sama da san komai sama da yadda yake san dukkan wani abin da yake mahbub ne a wajensa abin so ne a wajensa shine abin da wannan aya take nunawa cewa duk wani abin da kake so kake tarawa dukiya ce yaya ne mata ne iyaye ne dangi ne ko menene to ya zamana kana san Allah da manzansa sama da waɗannan zaka iya hakuri ka rasa waɗannan abubuwa in dai har a batun san Allah ne da manzansa wannan shine abin da ayar take karantarwa a dunkule
na'am sai tambayar Abubakar Mu'aji yace malam menene hukuncin yin qahu a shari'a
to qahu a shari'a hanya ce ta neman magani wato hanya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama an masa qahu kamar yadda ya zo a cikin hadisai sahihai a cikin Bukhari da Muslim hadisi Abdullahi dan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi masa qahu yana azumi ko yana da yana sanye da ihram an masa qahu kuma an masa qahu ya biya wanda ya masa qahu kudin sa wanda da cikin sahihai ne احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره أن يوى النبي صلى الله عليه وسلم قهو كما يابا وغدي مسطهم لا ننسى صلاة قهو إلى ركتكين أن يوى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنا ما ذني وغدي ذو أجكين من حديثي صحيحي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى ما قنقنا سنة تكين واتو شزمة وكما قهو sannan wa akrahu al-kayya kuma ba na san a riga lalas wato ko sakiya ta wuta wannan akhir dawa ne sai in wato duk an gwada abinda duk za a yi na magani bai ci nasara ba ci nasara ba to sai a kai ga yin sa amma ba wani abu ne da ake so amma kaho wannan ya zo cewa ana yin shi kuma yana da amfani wajen samarwa da mutum lafiyar jikinsa kamar da malamai suka yi bayani a guraren da suka yi bayani kamar Ibn Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad ya yi magana akan amfanin da kaho yake da shi.
Na'am. Sai tambayar Isma'il Hotoro ya ce malam shin abo ya ake yin karatun sallar dare ko a bayyane?
To sallar dare wato sallolin nafila ana yin karatun su ne gwargwadon yadda ake karatun sallolin farilla na wannan lokaci. A sallar da ake yin ta sallolin farilla a daddare ana yin karatun su ne a bayyane. Kamar maghrib, isha'i, asuba, waɗannan duk ana karatuttukan su a bayyane. Ko ce ana karatun rak'o'i biyu na farko na sallar maghriba a bayyane, haka nan rak'o'i biyu na farko na sallar isha'i a bayyane, haka nan rak'o'i biyu na sallar asubahi duk ana yin su a bayyane. Don haka karatun sallar nafilan su wannan lokacin su ma sai a bayyana su. Sabanin sallolin rana a zahar da la'asar wadannan ana yin karatuttukan su ne a ɓoye, saboda haka nafilfilin su suma karatuttukan su sai su zama a ɓoye suke.
Tambayar Alika Zaure ya ce malam yaushe kamata a yi alƙunutu kafin ko bayan ruku'u?
To ya danganta, ana da akwai ƙunutul witr, akwai kuma ƙunutul nawazil. Akwai alƙunutu da ake yi ta witri, wato ta sallar witri, mutumin da ya qiyamul layli da raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko raka'a sha ɗaya ko raka'a sha uku. To a raka'a ƙarshe akwai alkunut wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ɗansa Ibn jikansa Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. To wannan ana yin ta ne kafin ruku'u, ana yin ta ne kafin ruku'u, kunutul witri. Kunutul witri ana yin ta ne qablar ruku'u. Akwai kuma kunutul nawazil, wato wani abu babba na musiba ya auka ƙasa ko ya auka al'umma, ana buƙatar masallatai su yi addu'o'i na Allah ta'ala ya yi wannan, da su ita ake kira ƙunutun nawazai. Wani abu ne babba musifa ce ta auka wa ƙasa da auka wa al'umma, shugaba ya yi umarni cewa to duk masallatai a salloli biyar duka, Allah a zahar, la'asar, maghrib, isha'i, asuba, ayi al-qunut. To ita kuma wannan ana yin ta ne ba'da ruku'i, bayan an dago daga ruku'u. To ana yin ta ne bayan an yi ruku'u an dago, saboda haka ya danganta da wacce al-qunut ce. Idan qunut ce ta witri, to ana yin ta ne qabla ruku'u. Idan kuma qunut ce ta nawazil, ana yin ta ne ba'da ruku'u.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam idan zaka ba mutum zakka, lalle ne sai ka faɗa masa cewa zakka ce ko kuwa kawai bashi zakka?
Zaka gaya masa zakka ce. Idan zaka ba mutum zakka sai ka bashi a matsayin ya san cewa mai ka bashi, ba ka ɓoye ba kamar wata kyauta ce. Akwai bambanci tsakanin zakka da kyauta. Kyauta wannan ganin daman ka ne ka bashi, amma zakka wannan Allah ne yake ka bashi. Haƙƙi ne daga Allah a cikin dukiyarka, haƙƙi ne na talaka a cikin dukiyarka. Ta yi ka ba shi, ya ji cewa an shi ya fi ƙarfinta saboda yanzu shi ba a ciki, kana zaton sa ba ya da shi, halin shi ya yi kuɗi. Ya ga zan sai to ai ni yanzu ni ma tawa tana nan ina neman wazan kaiwa. So yana da kyau ka gaya masa.
Na'am. To alhamdulillah masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fasahar rahama a yau. daka a madadin shehu malamin mu a tsawar Sheikh Muhammad Salih Umar wanda ne za iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato 0703 36 0445 0703 36 0445 ko kuma 0703 1787 0703 1787 ko kuma 0808 5443 0808 5443 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirrahama@yahoo.com dan haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Salih Umar Ibiyan Lemo babban malami a zangayar shari'a da nazarin addinin Islama dake Jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ngogon da ya sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa mu shirin da yardar Allah.